domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba shawararin hanyoyin raya tattalin arzikin Arewa ta hanyar kama sana'o'i, raya noma da kuma amfana da dimbin ma'adinai. Masana na cewa akasarin 'yan Arewa na fassara azancin zancen kwanan kaza ne akan dami. Akan samu wasu matasa daga Arewa na tafiya kurmi don yin 'yan ƙananan sana'o'i kamar yankan farce wato kumba, loading kaya a kamfanoni, tuka babur da sauran irinsu. Matasa da kan yi gudun na duke tsohon ciniki kan ce rayuwar gararan ba a birane ta fi musu sauƙi da ratsawa cikin ƙarangiya, amma ai ba wanda muna Bature rani ne.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban siya.
Injiniya Sa'ad Abubakar Abdullahi da yake matsayin tsohon ma'aikaci a kamfanin mai na NNPC ya ce baya ga batun neman fetur a Arewa kar a daina raya lamuran noma.
Ni dai yanda na gani da duka gwamnoninmu sun koma wa agriculture din nan, don saboda in an koma wa agriculture yanzu a Gombe kaga muna da depo uku, muna da dam uku na ruwa. Inda duka gwamnati za ta koma wannan dams dinmu nan, ayi canals da channels su bi ta kowane local government wanda ma baya kusa da dam din, sai ya zamana da za mu rinka noma sau uku sau biyu sau uku a shekara. Saboda haka in dukanmu muka koma agriculture, to za ka ga cewa mun zama very relevant, kuma mun zama ya kamata ko da Gombe state kawai za mu iya ciyar da Arewa. Kuma haka Kano already su suna da canals da channels wanda kara su kawai za a yi. Dole gwamnoninmu ko mun ki ko mun so mu koma wa agriculture in muna so mu zama relevant, shine babban abin. Kuma wannan hanyar jirgi da za a yi daga Kano zuwa Niger din shi ma zai mana amfani, don ba wai dole bane sai mun yi amfani da habon Nigeria ko habon Kudu. Za mu yi mu yi ta yi ta Niger din, yanzu ma ai kaga yawancin motoci ana kawo su ta wuri. Saboda haka in hanyar jirgin nan ya riga ya hadu, to za ka ga damuwanmu ta Arewa din za ta ragu. Kayan amfanin gonanmu za su iya tafiya ta Niger ba wani damuwa. Amma kamar yadda na ce, in duk Arewa ta koma agriculture, za ka ga koman ma ba zai dame mu ba. Don saboda yanzu ai kaga a Kano da abinda nake ce maka, ai su canals da channels din su je kowane nook and cranny, to haka a Kano ma akwai canals da channels. Shi yasa za ka ga ko talakan Kano shi ba matsiyaci ba ne, don zai yi noma sau biyu ko sau uku a shekara. Za ka ga kullum suna cikin kuɗi. To duk in Arewan aka yi utilizing dams da muke da su na Arewa, kuma muka koma agriculture, za ka ga wani wuri za su yi noma sau biyu, wani sau uku a shekara. To wallahi na faɗa maka, sai dai kudu ɗin su saurare mu. Ai shi man fetur kam kuma kusan yanzu ana electrical cars da sauransu da makamantansu. Kaga relevance na mai ɗin yana ƙoƙari ma ya tafi. Dole mu ne ko mun ki ko mun so a Arewa ɗin nan mu koma agriculture, shine babban abu. Ni kam shine shawarata, kowane gwamna kar ya damu da wannan kuɗin man fetur ɗin, ya dawo kawai in ya same su a zo a duba ya za a yi a haɓaka agriculture. Inda ake da dam a jaruwa a yi canals da channels. Canals da channels na Kano nan fa tun muna secondary school aka yi su, that is early 60s. Amma har yanzu ko maintaining nasu ba a yi, kuma ruwa yakan tafi ya zaga ya sake dawowa cikin dam. To ya kamata duk Arewa a yi irin waɗannan abubuwan, mu tabbatar da a kowane shekara muna noma sau biyu ko sau uku. Za ka ga ba za mu sami damuwa ba economically, in Allah ya yarda.
Mun gode injiniya Sa'ad.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya.
Shi ma tsohon dan bokun Arewa Alhaji Yusuf Adamu ya ƙara ƙarfafa bayanin injiniya Sa'ad Abubakar ne.
Akwai haƙƙi a kanmu dukanmu. Mu dai ba mu ce mu yanzu shugabanni ba ne, masu bin shugabanni ne. Amma manya-manyan shugabanninmu na Arewa ya kamata su haɗa kai. Haɗa kai a kan cewa kamar yadda Sadone ba mu shugabanci na gari na ƙwarai, a yanzu ma mu sake samu shugabanni wanda za su yi magana kowa ya ji. A yanzu maganan nan da nake yi ma ba wani wanda zai tashi ya magana a saurare shi. Wannan koma baya ne. a na biyu shi kuma rayuwar da muke ciki din nan akwai ma'adinai da yawa a arewacin Najeriya nan mu samu economic team economic forum na arewa wanda za su zo na su ba mutane shawara na abubuwan da za a yi ma'adinai ko ta ina akai su a zo na a yi amfani a sarrafa wannan ma'adinai wanda za su yi wa mutanen arewa amfani kamar yanzu North East Sub Region ya kamata mu zona ko cement factory ɗaya ne gwamnonin mu gaba ɗaya su haɗu a yi mana factory guda ɗaya babba wanda zai ba mutane aiki ana samu ana sarrafa siminti ana sayarwa ana samun kuɗi mu ba da support mu ce to gashi yau din nan a arewa haɗa kai ana neman yanda za a yi gyara muna neman yanda yanzu ƴan kudu suna cewa za su je su buɗe wani kasuwa a ba mu kuma muna tunanin da za mu yi kasuwar su tumatur albasa a arewacin Najeriya wanda su ma za su zo da mota su saya a nan a samu harajin da zai shigo mana na ukun sa kuma yaran mu mutanen mu wannan masu zuwa kudancin Najeriya su je su yi yankan farce su je su yi shusha yana a nuna musu cewa fa dole su zo na gida ko lambu ne na yalon bello tunda Allah ya mana albarkan kasa ko lambu ne na yalon bello ko na gauta ko na wani abu a zona karas da waye za su iya su yi wannan lambun a gida gwamnoni su sa ƙarfi a noman rani da wasu abubuwan da ya kamata a dinga tura abubuwa a kudancin Najeriya skill acquisition center duk state din Najeriya a yi su a koya wa mutane yin takalma jakakkuna kayan sawa su kayan dinki da wasu abubuwa su shed da kake gani ana gaya sawa a leda kake gani kamar da kudu ake kawo duk a Najeriya ake dinka su so mu samu irin wayannan koya a yara aiki da POP sai a ce ma wani mutumin Kenya ne a Kotonu ne kowa sai ya zo kafin ya muku POP yanzu yara yana yi a ƙara koya musu yanda ake yin wayannan abubuwa su gini da ake din nan gaba kar mu zona mu ce sai mun gira mun je mun nemi wani daga wani waje ya zo ya mana gini na hudunsa kaya wanda ake kawowa ake importing din zuwa Najeriya mu tabbata mutanen mu sun shiga wannan harkan gwamnati ta taimaka musu ko abin da ake cewa palliative gwamnati za su taimaka muku da kudi ku je kuna shigowa da kaya kasan nan in akwai shugabanni adalai wanda za su zo na su ga lalle wannan abun an yi shi kuma mutane sun samu amfani a ciki ana yin shi kuma zai yi in akwai shugabanci ai harkan duk ya tsaya akan shugabanci ne tun lokacin sa da wanda ya ba mu shugabanci da ya tafi mun kasa mikewa mun kasa cikin seti yanzu akwai a fene fere akwai kungiyar yamurai sai su tafi su yi magana su ce kar a fita ai tafi ma yajin aiki ko a rufe wani gari a wani abu sai a yi akwai wanda zai iya gaya ma wannan ne a arewa sai nuna ma har yanzu mu ba mu da kaman shugabanci kenan ko zaben nan da kaga an shiga an yi shi mutanen mu ba su hadu an abun nan ba an yi mana abubuwa da yawa wanda ya kamata a zona a samu shugabanci sai sarrauna abun da ya yi mana ya ba mu shugabanci ya yi preparing din mu da fa ba makaranta ba private school a arewacin Najeriya ko daya duk makarantan gwamnati ne makarantan gwamnatin nan an tabbata akwai malamai a ciki suna koyarwa ana ciyar da yara ana ba su komi sutura wannan abun yanzu ya zama bashi so yau din halin da muke ciki in ka ji kudin da ake kashewa a makarantu yara kuma za ka ga ani yara na suna private school fi sabilillahi amma ku ƴan ƴan wani wanda ba su private school ba su iya su tafi ma university to wannan abun ka san ba danjen da ya wuce shi to amma akwai abun da ake kira enabling environment yara za su zo na su yi karatu su samu ilimi kamar yanda da aka yi to da zamu fita daga cikin kangi daga kunci
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya